Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muhammad Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gab da samun nasararsa ta farko, wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. Wannan tallafi wanda ya kai $1.9 trillion zai taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da take yi da annobar, ya kuma saita tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya. Su dai ƴan Republican sun ce tallafin ya yi yawan da ba a buƙata. Wannan mataki na zuwa ne bayan kudirin tallafi biyar da jimillarsa ta kai $4 trillion, waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata. Majalisar dattawan ƙasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan Democrats suka samu rinjaye akan 'yan Republican a ranar Asabar da kuri'u 50-49, inda kowa ya bi jam'iyyarsa. Ita dai majalisar dattawa ta yi wa kudirin wasu sauye-sauye, amma gabanin hakan majalisar wakilai ta riga ta amince da shi. Yanzu haka za a sake mai da kudirin zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na ƙarshe a mako mai kamawa. Ƙungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfaɗo da zaman sulhun da suke yi da Amurka, yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar 1 ga watan Mayu ke ƙara karatowa. Kakakin ƙungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda mataimakin kula da sashen siyasa a ƙungiyar Taliban Abdul Ghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman. Ƙasar Malawi ta karɓi allurar rigakafin cutar COVID-19 360,000, kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata. Su ne zango na farko da aka kai cikin allura $1.2 million da ƙasar ta samu na nau'in Oxford AstraZeneca. Hukumomin ƙasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga Malawi a yakin da take yi da annobar COVID-19, wacce ta harbi mutum 32,000 a ƙasar ta kuma kashe sama da mutum 1,000. Al'umma ƙasar dai sun yi lalemar habin da samun wannan allura, yayin da ta isa filin tashin jirage na Kamuzu da ke Lilongwe, babban birnin ƙasar ta Malawi. Ministan lafiyar ƙasar Kombizie Chiponda ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin Yangon, bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi. Ita dai ƙasar ta Myanmar, wacce ke kudu maso gabashin Asiya, ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun ƙasar suka kifar da gwamnati, suka kuma tsare zaɓaɓɓiyar shugaba Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hakan ya sa ake ta zanga-zanga a kulle yaumin, haɗe da yajin aikin ma'aikata, al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati. An yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan ƙasar a ranar Asabar, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa kwalla da gurneti da nufin tarwatsa masu boran a gundumar da ake kira Sanshan da ke Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Babu dai rahotanni da suka nuna cewa an samu jikata sanadiyar waɗannan harbe-harbe. An yi wani ƙazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 90 a ɓangarorin biyu cikin sa'a 24 da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ranar Asabar. 'Yan tawayen mabiya Shia sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin Marib a watan da ya gabata, wanda shine tunga ta ƙarshe dake hannun dakarun dake goyen bayan gwamnatin Tayemin a arewacin kasar, wacce ke samun goyen bayan dakarun da Saudiya ke jagoranta. A rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai, ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a bangaren dakarun gwamnati da kabilan da ke mara mata baya, sai kuma mutum 58 da suka mutu a bangaren 'yan tawayen Houthi, waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-haren sama da aka kai, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
jama'a masu sauraro, barkamu da saduwa a shirin namu mai farin jini na kasuwa a kai miki dole. To a yau ga mu nan a cikin kasuwar Farmers Market da take anguwar Metama, anguwar masu hannu da shuni. Malam, ko me sunanka?
Sunana Abubakar Yusuf.
Me kake siyarwa ne a wannan kasuwa?
Ina sayar da irin kayan marmari, kayan lambu.
Ina ga gasa apple nan, ga lemu,
ga watermelon, ga harish, ga doya, duka alhamdulillah.
Cewa gashi wannan kasuwa tana cikin wani anguwa ne na masu hannu da shuni na anguwar Metama. Menene tarihin wannan kasuwa ne?
A wannan kasuwa ana mata taken cewa ta masu hannu da shuni, amma mutane na zuwa daga gefen Abuja, musamman Gwarinfa, Kubuwa, wasu har daga Gwagwalada sukan zo neman wani abu, musamman wanda sun nema a fadin Abuja sun rasa, sai su ce za su zo Farmers Market, kuma da ikon Allah idan sun zo sukan samu biyan bukata.
Menene tarihin ta? Tayi shekara nawa da kafuwa?
Shekara yanzu ana neman shekaru 10 zuwa 9.
Idan ban manta ba, akwai wasu shekaru lokacin da aka yi ta samun matsalolin tsaro, har an taba kulle wannan kasuwa, kuka yi asara mai dimbin yawa, ya kuka ji ne a wannan lokaci?
Mun dauka daga Allah, shi abubuwan rayuwa komai yana zuwa da kalubale iri daban-daban. Mun yi asara a lokacin, amma daga baya alhamdulillah mun maida asarar da muka samu.
Nawa ne wannan kwandon lemo da nake gani a gabanka?
Mutane sukan zo daga gurare musamman su zo su tambayi farashin lemo, su ji mun ce 500 basket din
wannan.
Sai su yi mamaki su ce to anguwan da suka baro ma da same 500, kuma ga mu namu fresh, ga abubuwa alhamdulillah. To gaskiya muna samun ci gaba a wannan harka.
Kamar yanzu wancan gwanda da nake gani haka, nawa ake saida ta?
Gwanda muna sayarwa daga 500, 700, 1,000, daidai karfin dai mutane da suka samu, insha Allah.
To ga apple din can kuma, kamar apple din nan nawa kuke sai da shi?
Apple shi ma mataki daga naira 100, 200, mukan bayarwa shi da 500, 12,000 duka, insha Allah.
To mun gode kwarai,
insha Allah.
To malam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yawa, kamar menene sunan malam?
Sunana Abubakar Abba.
To kai malam, me kake siyarwa ne a nan kasuwar?
Ina sai da kayan fruit da kuma vegetable da kuma kayan prohibition a saman shagona.
Na hango buhunan shinkafa. Yanzu nawa buhun shinkafa yake ne?
Buhun shinkafa babban buhu mai 50 kg mana sai shi 32,000.
Naira 32,000.
Foreign ba mai kyau.
Foreign. To amma na ji kamar an ce an hana sai da shinkafa 'yar ƙasar waje.
Ya ka'ida ba ta hana ba, tunda an ce in ka shigo da buhu 5 kana ta baka dama ka shigo da shi. To ba mu haura buhu 5 gaskiya ne.
Kin menene buhun su mun bita haka? Ko shi kuma nawa kuke sai da shi?
Shi kamar yanzu da muna sai shi 4,500, yanzu ko farashin sai kuma 5,000.
To ga wani mangyada kuma, shi nawa?
This oil shi roba sa wannan muna sai shi 3 liter din 3,500.
To ga wani can karami kuma, shi
akwai na 2,500, akwai na 1,000 ma.
To manja fa?
Manja ma akwai na 3,500, akwai na 2,500, akwai na 1,000.
Ana ta korafin cewa kayan nan sun yi tashin goron zabi, ga shi an yi karin kudin mai, an yi karin kudin wuta da wasu abubuwa, kamar kayan nan sun tashi ko dai har yanzu suna nan yadda suke?
Ito a gaskiya sun tashi ba kamar da ba. Da muke so su ada, daga samu akwai abin da muka samu karin 150, 350, 250.
A da nawa wannan buhu da na shinkafa da yake 30,000 yanzu?
Shinkafa da muna samun ta, in mun kawo tana muna isa ta 18,000, 19,000, ta zo ta haura har 25,000. ta suka ce 30 yanzu haka.
Yanzu haka. Kredit din kwai haka nawa kuke saida shi?
Eh, kredit din kwai akwai wanda muke sai shi 100,000 akwai kuma naira 1,000.
To ga wani kuma gyada nan na gani wani kun an saka shi a wata kwalba an gyara ta. Wai eh wannan gyada nawa kuke saida ta?
Ita gyada kaga kaman da ita ma duk muna sai ta 500 ne. Yanzu kuma ta kuma 600. Sakamakon wasu abubuwan da suka an ci ta daga sun jami da suka ƙara kuɗi gaskiya.
600 an samu ƙarin naira 100. To ga latas ma na ga ko kai ne ke sai da latas
ne ne ke sai da latas.
To yanzu kamar ina dan son latas haka da zan je da shi gida kana ga kamar zan samu kamar na nawa.
Eh zan yi baka kulli 1,200 ne guda 3,500 amma kaman da a baya muna kula shi na 100 ne.
Yanzu dan yalan nan haka da na gani yanzu kaman na nawa zan dan samu haka yanzu
ina so ko na 50 ma 100 din muna bayarwa shi wannan is normal.
O yalo akwai na 50 guda daya.
A haka zamu dan diba ma
kamar guda nawa yanzu kaman na ina
sanin haka sun ba kaman kwaya 5 ko 6 haka
naira 50
insha Allah.
Ah, ne sunan malamin
Muhammad Lawan.
To naga gashi kana sai da gwanda ne da abarba ko da menene kuma watermelon ko kankana kenan.
Kankana eh.
Okay, to yanzu kama yanzu wannan kankana da nake gani a gaban ka nawa take?
Naira 100 take.
Wanda an yanka ta?
Eh, an yanka ta naira 100.
To wannan gwanda fa?
Ita ma gwanda naira 100.
Ita ma
abarba naira 100.
Naira 100. Okay. To abin kenan an san tashi da haka suke ko dai wannan tashin farashin da aka samu ya taba ku wannan dinku ko dai har yanzu dai ku haka kuke saida shi?
Gaskiya ka san wani sa'in kayan bare ta duniya ta yin tsada ba wani zai yi sauki wani kuma sai ya dan yi tsada. Yanzu haka ita wannan da kwanakin baya muna yanka ta 200 ne amma sakamakon yanzu an dan samu sauki muke yanka ta naira 100.
Eh, to ganin cewa yanzu haka cikin dare ne misalin karfe 7 na yamma ko muke wannan tattaunawa da kai ana neman karfe 8 kaman karfe nawa kuke kulle wannan kasuwa kuke tashi?
To muna tashi a wannan kasuwa dai karfe 9:20 zuwa 9:30 na dare.
Ko 9:20 zuwa 9:30. Ga dankalin Hausa anan kai kake sai da shi? Kwando na wannan dankali na Hausa kaman yana kaiwa nawa zaka sayar min nasu?
1,000 ne muke sayarwa.
Shine gaskiyar shi
malam? Ne gaskiyar shi.
Wannan dan karamin kwando?
Eh, ne gaskiyar shi 1,000.
To amma a da kaman nawa kuke saida shi?
A da dai muna saida shi 500 ne zuwa 700.
Kaman yanzu a misali in ce kaman wata biyu da suka wuce nawa ake saida dan karamin kwando da nake gani na dankalin Hausa?
Eh, wata biyu da suka wuce dai muna saida shi 700.
To me ya tada shi yanzu ya koma 1,000?
To sakamakon yanzu ya dan yi karanci a kasuwa.
Kai ga wannan tumatirin naka ko ya burge ni kwarai da gaske. Tumatirin nan yaya kake auna shi?
To tumatirin nan muna sayar da shi a kilo ne.
Kilo?
Yawa. Kilo din sa muna sayarwa 800.
Rabin kilo kenan 400 kenan?
Eh, rabin kilo 400.
Amma yanzu shi ne ya gaskiyar sa kenan?
Ya gaskiyar sa kenan.
Ba ragi. To nagode kwarai mala. To malam sunan malamin ne?
Sunana Ridwan.
To malam Ridwan me kake siyarwa a nan kasuwa?
Muna sayar da kayan marmari da kuma amfanin kan gona kamar dankali da doya.
Okay, to yanzu kaman wannan doya da nake gani haka nawa kuke sayar da doya kowace guda daya?
Doya kowace guda daya muna sayar da ita yanayin girmanta. Wanda ya girma sosai ana iya sayar da ita 1,200 zuwa da 300 haka.
Shine gaskiya?
Eh, madaidaita kuma muna da sayar da su naira 1,000.
To ga wani dan albasa haka mai kyau a can haka ina gani. Yanzu kwandon albasa nan ina san shi nawa za a saida mun shi?
Kwandon albasa kashi biyu ne a wurin, akwai tsohuwar albasa akwai sabuwa. Tsohuwar albasa muna iya sayar da ita 2,500, sabuwa kuma naira 2,000, amma da ba haka ake sayar da ita ba.
Nawa ake sayar da ita da?
Da ana sayar da ita naira 2,000-1,500. Amma saboda yanayin tashin kaya da yayi yanzu a kasuwa sai aka samu canjin farashi.
To ga kuma tattasai a can kuma shi nawa yake?
Tattasai kwandon sa naira 2,000 ne. Mukan iya sauki ma sai da shi 1,000.
Wannan dan karamin kwandon malam naira 2,000?
Ai kaya sun hau ne ranka dade.
Ban ga kowa ba duwa daga masu zuwa siyayya zuwa ku yan kasuwa ban ga kowa yana sake da wannan takunkumi ba da aka saba sakawa. Me yasa kenan ba ku saka ba?
Eh, to shi maganan takunkumi lokacin da gwamnati ta sa kaimi akan lallai a sa takunkumi. Idan ka zo kasuwan nan ba ma takunkumi ba har ga roban ruwa da muke wanke hannu da sanitizer an sa shi a wurin. To yanzu da aka samu relief kasan shi takunkumi yana takurawa wasu musamman wurin numfasawa. Shi yasa da aka samu relief kuma muna aikin karfi a nan dole da dan ajiye shi a gefe.
To baka tsoron cewa wannan cuta da ake ta magana ta coronavirus ba kwa jin tsoronta?
Da ka shigo kasuwan ba ga iya mu ne yan kasuwa a nan ba. Ba wani bako.
Eh to aiye wannan cuta tana iya kama kowa ko baka san haka ba?
Amma kuma ka san zuwa da ita ake yi.
Eh to a mutane da dama suna zuwa baka ganin cewa mutane za su zo da ita?
A'a. Allah zai kare mu Allah yadda.
To na gode kwarai.
Yawa.
To masu sauraro ƙarshen wannan shiri kenan na kasuwa a kai miki dole da muka yi da daga nan kasuwar Farmers Market da take babban aguwar nan ta alfarma ta Abuja da Maitama a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri da muka ɗauka yanzu ni Sale Shehu Ashaka nake cewa sai wani jikon assalamu alaikum.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Father John Rakeni ni fada ne da ke aiki a lardin Maiduguri, ina kuma aiki a jami'a ta Maiduguri. To, ina so yin kira ga babban murya musamman ga 'yan kasa duka da musulmai da krista musamman mu malama addini bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki yadda abubuwa suka tabarbare. To, sau da yawa muka nuna yatsu ana gunaguni akan zaɓi shugabanni. Amma fiye da komai ina so inda zai yiwu kuma ya dace mu juyo gun Ubangiji Allah mu nemi fuskar sa domin ba abin da yafi karfin Ubangiji Allah. Wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba amma da taimakon Ubangiji Allah za mu yi nasara. Saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fasoshi da limamai. Ya dace ya kuma kamata mu dukuka mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage munafi da adda domin Ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta. Amma fiye da komai domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace inda za mu samu kwanciyar hankali salama da kuma walwala yadda kuma dukkan 'yan kasa za su iya su idar da ayyukansu ba tsoro ba firgita. Bari Ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a. Amin.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne a kan shirye-shiryen haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To masha Allah likita mun ji irin ma shirin da ya kamata a yi kafin samun juna biyu da matakan da ya kamata a ɗauka bayan an samu juna biyu. Daga wani wata bayan mace ta samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen haihuwa?
To shirye-shiryen haihuwa yana farawa ne daga lokacin da aka tabbatar da cewar an samu juna biyu. Saboda yanayin haihuwan nan za ta iya zuwa ba a kan yadda aka tsara ba. Na daidai a lokacin da ake bincike na haihuwan nan a cikin gwaje-gwajen da ake misali za a iya gano cewar mahaifiya tana da misali a ce bambancin jini misali a ce ko tana da abin da ake cewa negative blood group wanda idan shi kuma mai gidan ya kasance yana da positive blood group akwai allura da za a shirya wadda tana da dan tsada misali saboda bayan haihuwa za a ba ita mahaifiyar jariri. To wannan abu ne tunda suna bukatar kuɗi to daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyu ya kamata a fara shirye-shiryen ciro dinnan abubuwan da za su iya tasowa za su bukaci kuɗi sai a fara tunanin yadda za a dan fara tanaji zuwa wannan lokaci sannan haihuwa nan tana iya zuwa ya kasance ba haihuwa al'ada da aka saba bace haihuwa ce da sai an yi aiki idan ku za a yi aiki to shi ma kaga za a bukaci kuɗi bayan yin aikin nan da magunguna sannan za a fara tunanin kayayyakin jariri da sauransu na abin da ake bukata idan ya kasance a bincike da aka yi mahaifiya lafiya jariri lafiya kuma ana tunanin haihuwa ta al'ada lafiya lau ba tare da sai an yi aiki ba misali kuma Allah ya kaddara hakan ta faru ba a haifi yaron kafin lokacin haihuwarsa ba to kaga kenan daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun zuwa lokacin haihuwar watakila za a dan samu wasu yan watanni masu tsawo to amma juna biyu abu ne da za a iya samun akasin haka ana iya bayan kamar sati 28 ko abin da sama da haka ana iya samun haihuwar bakwai ne wanda kaga kenan ba lokacin ake zaton haihuwar nan za ta zo ba in an dan yi shiri dama ana dan yin tanaji to sai ya kasance matsalar ta zo da sauki amma in ba a shirya komai ba ta zo bagatatan sai ya kasance akwai matsala saboda haka daga lokacin da aka tabbatar da an samu juna biyun nan ya kamata a fara wannan tanaji idan an a lokacin da ake bincike an tabbatar da cewa misali aiki za a yi to za a fara tunanin aikin nan misali zai buƙaci jini kuma wani irin kalar jini sannan a fara tuntubar taya za a samu jinin nan misali in yan uwa ne za su bayar da sauransu sai kasance kenan an yi abin a tsare yadda ba zai zo bagatatan ba yadda zai tayar da hankali
to likita musamman ma da kai maganar haihuwa ta al'ada da kuma wanda za a yi aikin nan da dalili ake yin sa ko kuma kawai mace za ta iya zuwa ta ce ni ba na so na haihu da kaina kawai a cire min yaro na
a kasashen mu har yanzu zaka ga duk wanda aka yi aiki wanda abin da ya shafi lafiyar ta ne ko ya shafi lafiyar jarirai to amma a wani bangare na duniya an kai wannan matsayin inda mace za ta ce ita ba ta son kawai ta yi nakuda tana son kawai a cire mata jariri ba ta son ta yi nakuda kuma ana yin irin wannan din amma dai a kasashen mu har yanzu yawancin haihuwar da ake ta aiki abin da ya shafi lafiyar uwa ne da kuma lafiyar jariri
shin menene ma muhimmancin shirye-shiryen haihuwa ga iyaye da kuma shi jariri
to duk abin da aka yi tsara shi aka shirya shi insha Allah za a samu nasara ba tare da an wahala ba to amma abin da yazo baga ta tambabu wani tsari zai iya kasancewa ya hargitsa lamarin mutum gaba daya zai iya kasancewa fa misali ya kasance mace ba za ta iya haihuwa ba sai an yi aiki to amma ba a bincika an tabbatar da haka ba sai kaga tayi nakuda misali ta kwana biyu kafin aje asibiti sai bayan an je asibiti ne sai a duba cewa ai da ma tun farko wannan matar bai kamata ma a bar ta ta fara nakuda ba a wani lokacin sai kasance jaririn ma ya mutu kafin a zo asibitin sai kasance ita uwar ta shiga wani hali mummuna wani lokacin kuma har a rasa uwar saboda kuma wannan ba a yi tsari bane inda an samu tsarin nan tun farko an tabbatar da cewa wannan mata ba za ta iya haihuwa ba to da ba za a ma bari ta shiga nakuda ba kuma a dauki matakin da ya kamata kuma tunda an shirya an san da shi to sai kasance ba abu ne da zai zo da cikin tashin hankali da gaggawa ba kamar wanda sai da ta shiga nakuda kwana biyu ba a kawo ta asibiti sannan a tabbatar da ba za ta iya haihuwa ba sannan a fara neman taya za a samu abin da za a yi aiki da shi
bayan shirye-shiryen da ma ake yi bayan an duba ita uwa a asibiti lafiyarta da na jaririnta a shirin a yi tsare-tsaren da ya kamata a matakin asibiti da matakin likitoci shin ya kamata su iyaye su shirya tarbar sabon jaririnsu
to shi ma ya danganta da akan abubuwa da dama na farko misali idan jaririn da ake tunanin haihuwarsa haihuwa ce ta al'ada da babu matsala illa iyaka za a bada shawarwari akan abubuwan da ake ganin za su iya kasancewa su misali a ɗakin za su iya cutar da jaririn misali a al'adun mutanen mu da dama zaka ga an zuba irin abin da ake ce kamfo wanda yake kore kwari da sauransu to kuma a likitance akwai yaran da idan suka shaki wannan iskar kamfo zai iya kawo musu cuta irin ta jaundice da ake magana. To kaga waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a gudana. Kamar idan ɗaki babu isasshen iska ko kuma windon ba a buɗe take ba duk wannan abu da ya kamata ne a gyara a share kura ya kasance iska ce mai kyau. Mai tsafta wanda da uwa da jaririnta za su shaka. Idan ana tsananin hunturu ne misali sai ya kasance an tanaji kayan da za su kare jariri da kuma mahaifiyar jariri kenan. Sannan kuma za a ba da shawarwari akan kada a kulle tagogi a kunna wuta yadda hayaki zai turnike ɗakin da sauransu. To duk wannan abubuwa ne da ya kamata a duba. Idan haihuwa ta matar da ba za ta iya haihuwa ba ce za ta yi aiki to da bukatar a shirya waye zai je ya taimaka mata misali a zaben asibiti waye zai kula da jariri bayan an haife shi sannan kuma da dukkan mudumomin da ya kamata misali tunda za ta kasance watakila ba ta gida tana asibiti hidimomin da ya kamata a gida ya kamata an tsara wanda zai kula da gidan kenan kafin dawowarsu da kuma bayan ta dawo kasancewa an yi mata aiki akwai wasu abubuwa da ba za a bukaci ta yi ba ya kasance an yi tsarin wanda zai taimaka mata da waɗannan ayyuka na gida.
Kamar wasu irin matsaloli ne ka iya tasowa sakamakon rashin waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren haihuwa?
Matsalar farko shi ne na kasancewar rashin shirin nan. Za ka ga mace misali tana da juna biyu ta yi tafiya daga gari zuwa gari saboda wani buki ko wani abu can wanda muhimmanci shi ba ya taka kara ya karya ba ne sai ya kasance saboda yanayin wahalhalun tafiya da sauransu tana iya shiga na koda ku akan hanya ne wannan yana daga cikin rashin tsari kaga kenan sai ya zama da jaririn da ita suna cikin hatsari kuma har mai gida da sauran yan uwa sai ya kasance an tada hankalinsu ba dalili inda tsari an san lokacin da ake tunanin za ta iya shiga naƙuda misali to za a ba da shawara irin waɗannan tafiye-tafiye da ba su zama dole ba a yi hakuri da su irin abubuwan da dai aka san zai iya tsokano naƙuda a yi hakuri da su ya kasance idan wadda aka tabbatar ba za ta iya haihuwa ba ce rashin tsarin nan yana iya kawo a samu delay lokacin da take bukata aikin an kasa yin shi saboda babu kuɗin zuwa asibiti kuma ba a yi tanajin su ba wanda inda da an yi tanajin su sai kaga kenan tun kafin ma ta shiga naƙuda an je an yi salin alin babu wani mishkila.
Ta masu sauraron mu duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Satahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.